there's some good news on the table.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بسادوا أمنا يمتي نا بفي da watan Ramadan hijira ta 1447 wadda sai daidai da 24 ga watan 2 shekara ta 2026 ta miladiya. Dan majalisi na bakwai a cikin majalisin mu na tafsirin Al-Qur'ani wanda muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. A yanzu dai muna cikin suratu Zumar, yau za mu tashi aya ta 52 insha Allah. Amma 62, na'am, aya ta 62. Allahu khaliqu kulli shay. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلكم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
Na'am. Allah ta'ala yake Allahu khaliqu kulli shay. Allah shine mahalicin dukkan komai. Wato dukkan komai na alkhairi da sharri, imani da kafirci da dukkan halitta, Allah shine mahalicin su. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Kuma shine mai kula da dukkan komai. Wakili wato mai yin tasarrufi a cikin dukkan komai. له مقاليد السماوات والأرض. mabudan taskokin samai da ƙasa na same shi shi kadai walladina kafaru bi ayati llah wa an lahum maqalidus samawati wal ard walladina kafaru bi ayati llah wadanda ko suka kafirta da ayoyin Allah ulaika humul khasirun wadannan sune masu asara ba wani sune ainihin masu asara ba wani su ba Allah madaukakin sarki ya fada a cikin wadannan ayoyin jumloli guda uku wadanda suke nuni akan wato girman girmansa da girman mulkin sa da girman sha'anin sa domin ya zama to shimfuda ga kira kan abauta masa wanda ya fuskanci wannan kira da cewar wani Allah shine ya cancanta shine za a yi umarni abauta ma ba Allah ba na inkari ga mushrikai da suke kira ga bautar wani Allah har a koyo shi malamai suna cewa shi tauhidin rububiyya tauhidin da yake kaɗaita Allah a cikin ayyukansa wannan dalili ne akan tauhidin uluhiyya tauhidin kaɗaita Allah a cikin ayyukan bayi da suke yi masa na bauta to abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya faɗa jumla ta farko shine Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai dukkan abu dukkan wani Allah halittar Allah ne babu wani abu wanda yake ya halicci kansa domin dukkan wani abu da yake da farko to samar da shi akai shi wannan ya fitar da Allah a ciki domin ba zai yiwu a ce Allah shine ya halicci Allah ba saboda wannan zai zama to addau dan abu ne wanda yake hankali ba zai taba suranta shi ba zai zama to wato da'ira su da'ira rufaffa wanda ba ta ta budewa abinda suke ce ma a cikin mantiki vicious cycle domin kenan inda Allah ne ya halicci kansa to ba zai halicci kansa ba ya zama to halittacce ba zai halicci kansa ba sai an halicce shi to kaga ya zama to addawar hankali ba zai taba suranta wannan ba saboda haka dukkan wanda ba Allah ba halittar Allah ne ya halicce shi amma waɗanda suke kafa hujja da wannan ayar saboda su ce alqur'ani shi ma halitta ne na Allah wato fararre ne sune ƴan mu'tazila wanda sun kasance a farkon a tarihin addini a tarihin al'ummar musulmi wanda wannan har fitina da ta zamanto sananna a cikin tarihin musulunci wanda dalilin ta ne Imam Ahmad ibn Hanbal ake masa laqabi da Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a saboda tsayawa da yayi ya dage aka azabtar da shi ake masa bulala aka dauke shi a cikin mangala ta tiya mai nisa aka kulle shi a kurkuku ya tsaya ya dage akan wannan matsayi cewa alqur'ani zancen Allah ne ba makhluki bane ba halittar Allah bane to su mu'tazila suna cewa ai Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah mahalicin dukkan komai ne kuma suka ce alqur'ani wani abu ne daban ba Allah ba saboda haka shi ma halitta ne to shi ko alqur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah domin Allah jalla wa ala ba mujarradin zati bane Allah yana da sifofi yana da ji yana da gani yana da zance yana da rai yana da ilimi yana da irada yana da ayyuka waɗanda yake yi wanda duk waɗannan sifofi ne na Allah da suke tsayuwa da zatinsa dukkan wata sifa ta Allah da suke tsayuwa da zatinsa ba halitta bace bal sifar Allah ce daga cikin sifar Allah akwai zancensa wanda Annabi Musa ya ji zancen Allah hakikatar kuma wannan zancen da Annabi Musa ya ji zance ne daga Allah ba halitta ne Allah ya halicce shi ya ji yadda shi ba a'a zance ne da Allah madaukakin sarki ya yi da shi ya zance ne da Allah madaukakin sarki ya faɗe shi kamar yadda mala'ika Jibril ya ji alqur'ani daga wajen Allah ya zo ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mala'ika Jibril ya ji sifa ne na Allah zancensa ne sifa ce ta Allah zancen Allah ne ya ji hakikatan ba wai fassarar zancen Allah mala'ika Jibril ya fahimta ba a'a ya ji zancen Allah hakikatan kamar yadda yazo hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah idan ya yi zance da wahayi sai ya zamanto wato kamar bugun karfe akan dutse na fa sai mala'iku su suma daga jin zancen Allah zaman to farkon wanda zai farfado shine Jibril sai in ya farfado sai su tambayi junan su ma za qala rabbukum istiqamul haq wa huwa al-aliyyul kabir Allah ya faɗi gaskiya wannan tabbatar da wannan sifa ce ta Allah jalla wa ala wanda muna imani da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da abinda manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya isar zuwa gare mu kuma shi yasa ake rantsuwa da alqur'ani kamar yadda ake rantsuwa da Allah domin in zaka rantsi ana rantsuwa da Allah ana rantsuwa da sifofin Allah ana rantsuwa da sunayen Allah zaka ce na rantsi da Allah na rantsi da ilimin Allah na rantsi da zancen Allah na rantsi da jin Allah na rantsi da ganin Allah na rantsi da Ar-Rahman na rantsi da Dhul Jalali wal Ikram duk wannan ana yi amma ba za ka rantsi da abin da yake ba Allah ba ba sifar sa ba ba sunan sa ba kuma haka zalika ake neman tsari kuma inda ake neman tsari da Allah ake neman tsari da kalmomin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'i da ya koya mana a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq da kuma a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdhurun wannan duk addu'o'i ne na sunna wanda suka kunshi neman tsari da kalmomin Allah to kalmomin Allah an nemi tsari da su saboda sifar Allah ne sifofin Allah ne domin Allah ya faɗe su kuma dukkan sifar zance sifa ce mai tsayuwa da zatin wanda yake zancen domin ba ka suranta a zance daban ba tare da wanda ya zancen ba za su iya samun zance ba tare da wanda ya zance ba ba zai yiwu ba dole sai da wanda ya zancen saboda shi zance sifa ce da take tsayuwa da zatin mai yi to don haka wannan ba dalili ba ne ga mu'tazila da suke faɗa bal Allahu khaliqu kulli shay Allah al-mahalikin dukkan komai wato dukkan abin da yake makhluqi wanda yake da farko to halitta ne na Allah jalla wa ala to a cikin wannan akwai tabbatar da wannan sifa ta Allah jalla wa ala cewa shine al-khaliq shine mahaliki wannan ya hada da abubuwan da ake gani da abubuwan da ba a gani ya hada da wato abubuwa wanda suke masu jiki da abubuwa da wanda suke ba masu jiki ba ba a gano shi kamar abubuwa waɗanda suke na ba na halit ba na zahirin halittu wanda ake da su ba a abubuwa waɗanda suke a cikin halitta amma sai dai a ga tasirin su ba a gano shi akwai abin da yake sai dai a ga tasirin sa amma ba za a gano shi ba to shi ma Allah ne ya halicce shi kamar karfin magnatisu a gani ai kai karfin magnatisu ba ka taba ganin sa in ka zo ka sanya karfan magnatisu haka za ka ga ya kama karfe ko ba haka ba to kana ganin wata igiya ne a cikin magnatisun da take ganyo karfan kaga ba ta gani to wannan magnatisun karfin shi ma duk halittar Allah ne ko lantarki lantarki sai dai ka ga tasirin sa ba za ka gan shi ba to amma shi ma halittar Allah ne haka karfin jazibiya cewa idan dutse ya tafi sama in aka jefa shi zai dawo ƙasa akwai abin da yake tunciko shi da dawo da shi ƙasa wanda suke ce masa gravity physics to wannan shi ma ba za ka gan shi ba haka kuma akwai abubuwa wanda yake ma su ba za ka taɓa ma ganin ma hatta tasirin nasu ba za ka gani ba tasirin nasu ma ba za ka gani ba amma ilimi ya tabbatar da su da lissafi kamar abin da suke ce ma strong and weak nuclear forces waɗanda suke a cikin dukkan halittar a dukkan atom akwai su to duk wannan Allah ne ya halicce shi yasa shi dan adam ba fa abin da yake yi sai dai ya gano halittar Allah duk ilimin sa duk binciken sa ya gano halittar Allah ne ka gano abubuwan da Allah ya halitta duk da ilimin likita yake da wahala saboda jikin dan adam yana cike da abubuwa masu dimbin yawa kuma gabaki ɗaya ilimin likita ka san kowane abu da sunansa kowane abu sun bashi suna kowane abu sun bashi suna kwakwalwa kawai in ake maganar sunayen abubuwan da ke cikin kwakwalwa ya ishe ka to wannan kowane abu da dukkan wani abu wanda aka sanya masa suna din nan shi halittar Allah ne Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin dukkan komai wannan zai nuna mana girman Allah domin dan adam ya san cewa ba shi yayi wannan ba kuma ya san cewar ba hankali hankalinsa ya nuna masa ba shi yayi kansa ba domin inda shine yayi kansa inda shine yayi kansa to ya zamanto ana ganin irinsa shi ma yana yin kansa ko shi kansa dan adam din ya zamanto inda shine yayi kansa to ya zamanto ya sa wani dan adam din shi ma yayi kansa ya zamu rinka ganin mutane suna yin kansu amma mun san kan cewa dukkan wani abu Allah madaukakin sarki shine ya halice shi to sannan kuma abu na biyu yace wa huwa ala kulli shay'in wakil shine mai kulawa da dukkan komai wato da Allah ya halitta bai kyale halitta sun tafi da harkokin su ba dan Allah madaukakin sarki shine yake kulawa da su yake kulawa da arzikin su yake kulawa da ajalin su daga cikin muna gani yanda dukkan wani abu da Allah ya halitta ajalin sa na nan tafi idan ajalin sa yazo ya kare wanda yake nuna kan cewa akwai wanda yake da iko da shi to shine Allah shine yake da ikon tasarrufi a kansa kamar yadda Allah ta'ala yake a cikin suratul a'raf yake alalahul khalqu wal amr halitta da guda da lamarin halitta gudanar da ita naka ne shi kadai shi yake gudanar da sha'anin halitta babu wani abu da yake faruwa kace yana karkashin kulawar Allah jalla wa ala kuma dan adam a tsakanin rayuwa shi kansa yana gani duk zatonsa na kan cewa ya samu mallakar abubuwan da ke cikin kasa lokaci yana zuwa abubuwa suna faruwa a cikin rayuwarsa za ka ji ya kira sunan Allah ya ce oh god ya san cewa abin ya fi karfin sa tsarin Allah ne shirin Allah ne to Allah shine mai shiri akan dukkan komai mai kulawa da shi sannan na uku shine lahu maqalidu samawati wal ard al maqalid jan'i ne na miqlid ko na iqlid wannan kalma tana nufin wato mabudi da taskoki wato mabudan tas abun da yake an boye shi to mabudan sune ake ce musu al maqalid ay al mafatih mabudan taskokin sammai da kasa na sani shi kadai babu wani da ya tarayya da shi a ciki kuma waɗannan mabudan suna nan Allah yana saukar da su yanda ya so Allah madaukakin sarki yace wa ma nunzilhu illa bi qadari ma'lum illa bi qadari ma'lum Allah madaukakin sarki yace dangane da khaza'inul ard cewa taskokin kasa naka ne wa ma nunzilhu illa bi qadari ma'lum kama saukar da abin da ke cikin taskokin nan na kasa sai da gurgudu sananne za ka ga Allah yana saukar da abubuwa daya bayan daya gurgudan saninsa da ikonsa ya aka yi Allah madaukakin sarki ya sanar da abubuwan da hanyar sadarwa dan ana kokarin sadarwa waya ce da telegram da telefon wanda ake juya ta din nan haka kamar garmaho ba haka ba har aka zo aka yi salula to a bayan mewani an yi mewani sannan aka zo aka yi ta salula yanzu kuma har aka zo barka bukatar wata waya sai ka samu hanyar sadarwa in wayar ma da waya tana kusa maimakon da a kwamfuta sai ka hada wannan wayar da wata wayar sannan za ka dauki abubuwa daga wannan wayar zuwa ga kwamfutar ka yanzu kawai idan ka zo ka sa an ga bluetooth ga menene gender ga sunan kullu Allah ya fitar da Allah ya nuna mana amfani da abinda Allah ya sa a sararin samaniya na ionosphere wanda za a harba sigilan idan ta je sama a turo ta kasa Allah ya saukan mana ilimin yin satellite wanda in ma ba a je ionosphere din ba satellite yana nan sai a harba sai ya turo maka sigilan din yanzu ma har suka zo ta hanyar wannan satellite din ma baka buƙatar kamfanonin kasarku na telefon wannan satellite din zai iya baka data duk da kake buƙata ta sadarwa duk wannan yana daga cikin taskokin Allah wanda mabudan suna hannunsa kuma yana saukar da shi yanda ya so kuma in ya tashi saukar da shi yana saukar da shi ga wanda ya so bai ce kawai yana saukar da shi ga bayin Allah wanda suke salihai ba zai saukar da shi ga wanda yake saboda garbawa ce yake haka zalika na kasa abubuwan da kasa ta kunsa abubuwa da kasa ta kunsa duk kamar irin sinadare da aka samu da ake ce masa rare earth metal wadanda ake wanda yanzu shine ake ta zubar da jini akan samun mallakar wadansu irin ma'adane na musamman wanda suni za su zama to mabudin wato karfin kasashe nan gaba duk da fa ana da su fa amma Allah madaukakin sarki da yake mabudan a hannunsa suke ya bude su yana bude shi ga bayinka iyayen da yake saboda haka wannan abu ne wanda yake muna ganin sa hakikatan cewa al'amuran wato Allah yana da taskoki a sama da kasa kuma yana saukar da su gurgudu yanda yake tunda ba wani abu ne yasa mutanen yanzu suka gano su ba na baya ba su gano su ba illa taqsimin Allah gaban Allah haka Allah ya raba su to a bisa wannan ya nuna ya wajabta mana mu san cewa babu kamar Allah mu san girman Allah wanda yake wannan shine ya cancanci mu kadaita shi da buta to sai Allah ya ce to waɗanda ku suka kafirta da ayoyin Allah hakika su ne suke asara su ne asararru wato waɗanda suka kafirta da ayoyin wannan Allah din da Allah ya bayyana kansa shine wa shine mahaliccin komai kuma shine mai taskokin sama da ƙasa to wanda suka kafirce ma ayoyin sa hakika sun yi asara dan taskokin Allah bai tsaya kawai akan wato mabudan taskokin sama da ƙasa da suke wajen Allah ba tsaya a na duniya ba har da na lahira saboda haka mabudan taskokin rahmar Allah da falalarsa da yake yi na kyauta a lahira a wajen su kike kamar yanda Allah yake da taskoki masu yawa ba su da iyaka a nan duniya to na lahira sun funa na lahira sun funa kaga wanda suka kafirta da ayoyin Allah sun yi asara dan sun rasa waɗannan taskoki waɗanda mabudan su suke wajen Allah na duniya din ma sun rasa inda daga cikin taskokin Allah shine abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zukatan dan adam yayin da yayi imani da Allah da samun nutsuwar zuci da jin dadin ikhlasi da jin dadin da zuciya take samu yayin da mutum ya zama to mai girmama Allah ne wannan dandanon jin cewa kai bawa ne kana kirarin ban girma ga mahaliccinka mai wato mai girman girma wanda babu abin da ya kai shi girma wannan dadin da zuciya take samu wanda suka tafi da ayoyin Allah sun haramta an haramta musu wannan haka zalika abinda Allah ya sanya ma harussa na jin dadin ambaton Allah da jin da samun nutsuwar zuci yayin da suke yayin da harshen su yake furci da ambaton Allah domin duk abin da ke cikin duniya Allah ya tsine masa ba shi da amfani in ba ambaton Allah da ilimi ba to ambaton Allah din nan waɗanda suka kafuta da ayoyin Allah sun rasa wannan haka zalika gabobin su sun rasa wannan tsarkin da gabobi suke samu yayin da suka sufantu da da'ar Allah domin gabobin dan adam suna sufantun yayin da ya zama token cewa mai da'ar Allah ne Allah yana tsare shi gare su kamar yadda suka tsare iyakokin Allah sannan suna albarka irin albarkar da ke cikin da'ar Allah to waɗanda duk suka tafi da ayoyin Allah sun rasa wannan to banda kuma abinda suke da shi na asarar lahira da abubuwan da Allah madaukakin sarki yake budewa na rahamarsa a ranar lahira domin duk rahamar da Allah madaukakin sarki ya bude ta ga bayin Allah a nan duniya rahama ce wadda take tsaya cikin dari 99 cikin dari a lahira zai yi to waɗanda suka tafi da ayoyin Allah sun rasa wannan tsayar ma ba su same ta ba cikakkiya ballantana kuma 99 wanda Allah ya keɓance ma kansa da kyautarsu a ranar lahira saboda haka tabbas idan mutum ya tsaya ya zurfin tunani a cikin wannan ayar zai kiyaye zai tabbatar da cewa waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah su ne asararru su ne shafaffu to kuma su ba waɗansu ayyanannun mutane ba ne a'a mutane ne masu sifa mutane ne masu sifa da kowa zai iya zamantowa cikinsu wanda kuma yake cikinsu zai iya fita daga cikinsu in ya bar wannan sifar mecece wannan sifar ita ce kafirci sifar kafirci wallazina kafaru bi ayatillah wadanda suka wallazina kafaru bi ayatillah wadanda suka kafirta da ayoyin Allah to kaga kowa zai iya shiga ciki kuma ya kafunta da ayoyin Allah kamar yanda wanda yake ya kafunta da ayoyin Allah zai iya fita daga cikin wadannan yayin da ya bar kafirci da ayoyin Allah kafirci da ayoyin Allah shine ƙaryata ayoyin Allah da kin yadda da su kin sallama ma ayoyin Allah to dama addinin musulunci haka yake baya bayyana halaka da tsira da ɗaiɗaikun mutane tsira da halaka ba ga wane da wane da wane bane ko mai sifa ko mai jinsi kaza da mai jinsi kaza Allah bai ce waɗanda suke taɓaɓɓu su ne baƙaƙen fata ba ko fararen fata a'a bai ce kuma taɓaɓɓu su ne ƙabila kaza ba ko ƙabila kaza saboda haka rataya tsira da halaka da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke mutum bai isa ya canza ma kansu ba bai isa ya canza ma kansu ba wannan baya cikin tsarin Allah baya cikin adalcin Allah domin wanda duk aka halakar da shi akan abin da ba shi da iko a kansa hakika wannan bai zamanto an ba shi bai zamanto kan cewar an yi masa adalci ba to shi ko Allah baya zaluntar kowa a ce Allah shine yayi ka baki sannan kuma saboda kasancewar ka baki ka zamanto halakakke ko kuma yayi ka balarabe saboda kasancewar ka balarabe ka zamanto wanda kashi ne kadai zai samu tsira idan Allah madaukakin sarki yayi haka sai ya zamanto ya zalunci bayi domin ba su da zabi akan zamantowa larabawa ba a ce kuma kamancin wannan amma sai Allah ya rataya abinda yake komawa ya zuwa ga abinda yake cikin makadurinka cikin ikonka sai tsururinsa a karkai shine imani da kafirci yana da ikon ka zama mumini ko kai baki ne ko kai balarabe ne ko kai fari ne ko kai bahaushe ne ko kai bafulashe ne kana da ikon ka zamanto mai imani kuma kana da zaɓin ka zamanto kafiri to don haka sai Allah ya faɗi sakamakon imani da sakamakon kafirci ya rataya sifar asarar da sifar kafirci da ayoyinsa sannan Allah ta'ala ya ce kul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun ke ne umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shin wani Allah kuke umarta ka na bauta ma ba Allah shin kuna wato wani Allah kuke umarta ka da bauta ma ya ku jahilai ya ku taron wawaye Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma mushrikai wannan magana domin su ne suke cewa ka zo ka rinka shafar neman albarka ga gumakanmu mu ma za mu bauta ma ubangijin naka kamar yanda suka ce ka zo ka bauta mu bauta ma Allah shekara daya mu bauta ma ubangijinka shekara daya sannan mu bauta ma namu iyayen gijin shekara daya to bayan wannan bayani da Allah ya yi cewa Allahu khaliqu kulli shay'in da waɗannan jumloli guda uku masu girman gaske to wani Allah ne za ku umarce ni in bauta ma ya ku jahilai wani Allah wane ne wanda yake da waɗannan sifofi wanda Allah ya faɗa a nan cewa shine khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil shine lahu maqalidu samawati wal ard gumakan da ake bauta ma suna da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi domin su sun san cewa gumaka ba su halitta ba su kansu ba sa cewa gumakan su sun halicce su to in ku ba su halitta ba ta yaya za a hada su da Allah shi yasa jumlolin da suka gabata suka zama toshin fada ne akan wannan ayar ta'muruni haka jumhur suka karanta ta asali ta'muruna ni domin akwai nunun rafi ita ce nun din ta'muruna qira'ar ibnu amir ita ta bayyana ta dan ita haka ta zo a qira'ar afa ghayrallahi ta'murunani da wani Allah ne kuke umarta ta bauta ma shi ko na sai sai ce ta'muruniya ko ya shafe ɗaya daga cikin nun din domin tafifi domin sokatawa su jumhur su sai suka yi idgani suka shigar da nun cikin nun ta'muruni da nunul raf'i da nunul wiqaya suka shigar da su duk dai tahfifi ne wannan din yana daga cikin yalwar larabci duk ana yi duk qira'o'in dukkanin su ne ma'anar ɗaya ne ma'anar ba ta canza ba amma wajen yadda ake faɗa ne da tahfifi da kuma wanda yake faɗanta da asali wanda ya faɗi kalmar a inda take a asalin ta yadda take a larabci shine ghayrullahi ta'muruna wato an yi wahayi wane ne ya wannan wahayi Allah ba a faɗi wanda ya wahayin ba saboda sananne ne kin cewa ne yin wahayin shine Allah ne aikin manzanni shine Allah la in ashrakta da abinda aka yi wahayin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanni gabanin sa aka gaya ma kowanne daga cikin su la in ashrakta kun kai shirka la habatanna amalu aikin ka lalle zai baci wala takunanna min al-khasirin kuma tabbas za ka kasance wallahi za ka kasance cikin masu asara wato kowanne daga cikin annabawa an sanar da shi wannan an sanar da shi halakar da ke cikin shirka cewa shirka asara ce wannan ba wai yana nufin ana suranta yiwuwar shirka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma wani daga cikin annabawa ba domin shi sharadi baya lizimta abinda aka shartanta dan ba ma ya nuna yiwuwarsa ba ma ya nuna yiwuwarsa domin in aka sanya sharadin abu ba wai ya nuna kan cewar ba ka iya wannan abun abin yiwuwa ne ma kanka kai shi kamar yadda Allah ta'ala yake ni sata'ata an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i kun zaka iya samun rami da zai kai ka cikin kasa ko ka samu tsani da zaka hau sama akwai tsani da zai hau da kai sama amma ana cewa a bisa kaddara ma a cikin tunaninka to kamar wannan ne wato a bisa kaddarawa da za a kaddara cewa tare da girman matsayin annabci da girman matsayin manzanci da a ce annabi kun a kaddara ba wai mai yiwuwa bane a kaddara cewa a cikin tunani shine wato abinda ake ce ma wato at-tasawwurul zihni ba at-tasawwur fil kharij ba a cikin tunani kawai za a iya kawo shi da a kaddara a cikin tunani cewa annabi zai yi shirka to aikin ka Allah zai fata shi to ina kuma ga wannan annabi wato abu ne wanda yake sai dai ka suranta shi a cikin tunani amma ba mai yiwuwa bane kamar a ce tekun zaiba an san zaiba mercury ko a ce tekunta zai iya yiwuwa sai a yi tekun zaiba a hankali watakila zai iya yiwuwa ko amma a al'ada ai ba za ka taba ganin tekun zaiba ba amma a hankali ne wannan mumkin ne to amma dangane da annabawa wannan tasawurin ma mumkini ne ba ne yiwuwa bane saboda yanda Allah madaukakin sarki ya ba su sani na Allah da sarki ba zai yiwu a ce sun yi shirka ba to amma an faɗe shi a bigiran tsoratar da al'umma cewa ku al'umma da ma fa annabi da matsayinsa zai yi shirka da aikinsa fa Allah ya bata shi da kuma ya zamanto cikin masu asara saboda haka ku guji shirka domin duk irin abin da kai duk irin matsayinka idan kai shirka da Allah to Allah madaukakin sarki zai bata aiki kuma za ka zamanto mai asara wannan sai dai wannan muƙayyadi ne da cewa wanda ya yi shirkar ya mutu akan shirka domin ayat suratul baqara ita ta kara wannan kaidi wa man yartadi minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafirun ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda duk yayi ridda daga cikin ku da barin addinin sa wanda shirka ita ce ridda shirka tana daga cikin ridda to fa yamutu wa huwa kafirun alhali yana kafiri wato bai dawo ba ya jaddada imani ya dawo ya imani ya tafi akan kafirci har ya mutu to waɗannan su ne wanda aikin su ya baci waɗannan har aikin su ya baci a duniya da lahira kuma waɗannan su ne ashabun nari hum fiha khalidun saboda haka la in ashrakta ana kayyade shi da abin da ke cikin suratul baqara da kan cewa wanda ya yi shirka kuma ya mutu akan shirka amma wanda ya yi shirka ya tuba wanda ya yi shirka ya tuba to Allah madaukakin sarki yana karban tubansa kamar yadda muka karanta jiya a hadisin Anas ibn Malik na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ayar ta fi masa duniya da za a ba shi duniya da abin da ke cikinta baya fata a yi masa haka maimakon wannan ayar shine sai wanda da cikin sahabbai yake koda mutum yayi shirka ne annab sallallahu alaihi wasallam yayi shiru sannan daga baya yace ala wa in ashrak ala wa in ashrak ala wa in ashrak kwarai koda yayi shirka kwarai koda yayi shirka domin Allah yana gafartawa idan mutum ya bari idan mutum ya bari kuma wannan idan mutum yayi shirka Allah zai baka aikin sa sallolin da yayi da haji da yayi da azumi da yayi to idan ya dawo ya musulunta ya dawo ga tauhidi ya bar shirka dan an bata ayyuka to yanzu in ya dawo ya musulunta sai ya sake wayannan sallolin da da yayi su aka bata su azumi wanda da yayi aka bata shi duk sai ya sake su ba zai sake su ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana musulunta ne akan abin da ya gabata na aikin sa to da haka abin da yayi na da Allah zai bata shi in ya musulunta duk abubuwan da da Allah ya bata su sai Allah ya dawo masa da ayyukansa shi yasa bil ijma wanda yayi ridda ya dawo ga addini ba za a ce masa hajjin da yayi sai ya je ya sake yin hajji ba azumin da yayi sai ya sake azumin watan ramadan shi yasa yanzu kun ga kamar hadisin bara hadisin buraida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin salloli akwai sallar da idan mutum ya barta aikin sa ya baci ita ce sallar la'asar wanda ya barta da gangan sallar sa ta baci sai aikin sa ya baci to wannan na farko dai wa'idi ne narko ne ba wai yana nufin kan cewa Allah zai zartar da garkonsa ba ya cancanta a bata aiki amma Allah zai iya yafe masa ba wai daga zaran mutum ya rasa sallar la'asar sai ya kuma gida ya ta kuka shikenan yanzu gabaki ɗaya kenan duk sallolin sa sun zama zero hajjin sa ya zama zero azumin sa ya zama zero a haka yake nufi ba wa'idi ne shi alwa'id narko ba yana nufin tabbacin abinda ake narko a kanta ba abinda mutum ya cancance shi ne abinda mutum ya cancance shi ne amma in Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya tuba to wannan narkon ma da ake masa din sai abubuwan da duk suka kubce sai Allah ya dawo masa da su sai Allah ya dawo masa da su to wannan yana daga cikin falalar Allah yana daga cikin rahamar Allah jalla wa ala to sannan Allah ta'ala yace balillaha fa'bud bari Allah kadai zaka bauta ma wa kum minash shakirin ka kasance cikin masu godiya ga ni'imomin Allah wato wannan a umarni aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fada cewar ani wahayi ya zuwa gare shi waɗanda suka gabace shi akan wannan mummunan aqibar ta shirka to sai kuma Allah yace masa yace wato Allah kadai za ka bauta ma wato sabanin abin da su mushrikai suke cewa wato suke umartar ka an a'budu ayyuhal jahilin wannan raddi ne ga wannan da Allah ya ce qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wannan Allah kuke umarta ka na bauta ma ya ku jahilai Allah an sifantar da su da cewa jahilai saboda rashin sanin Allah da suka yi tunda ba su san Allah ba ba su san girman Allah ba to sai Allah ta'ala nan kuma sai ya ce bari wannan magana ta su da suke faɗa kai dai ka bauta ma Allah shi kadai saboda haka raddi ne ga wannan umarnin nasa da suka yi wa kum minash shakirin ka zamanto cikin masu godiya ga ni'imomin Allah a gare ka mun babu ni'ima irin ni'imar annabci da manzanci wanda Allah madaukakin sarki ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan ya gafarta masa abin da ya gabata abin da ya jinkirta shi yasa ya kance ala uhibbu an akuna abdan shakura wana so na zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba to haka ya kasance sallallahu alaihi wa sallam shine mai isa matuƙa wajen godiya ga Allah madaukakin sarki domin a cikin bayin Allah masu gode mani ni'imar Allah kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiyya ash-shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu isa matuƙa wajen godiya to Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da godiya gare shi to a cikin wannan sai ishara ga cewa bautar Allah ita ce godiya ga Allah godiyar bautar ka ga Allah ita ce alamar godiyar ka ga Allah shi yasa aka ruwaito daga magabata aka ce idan Allah ya maka ni'ima to ka fa kai wata wato ka tsiri ba ka kintira ba ba ka tsira ba sai kan yadda zan faɗi kalman ne kar a dauke ta a matsayin wato kaje ka kirkiro wata ibada a'a wato wata ibada da da ba ka yi to ka fare ta in Allah ya maka ni'ima an fahimta ba wai ka kirkiro wata sabuwar sallah wanda da ba a yi ba a ce wannan sallar godiya ga Allah ce ba haka ake miki ba maganar Imam Ahmad ba haka yake miki a'a ma'ana wata ibada wanda da ba ka yi kamar alal misali idan Allah ya maka ni'ima wata gagarumin ni'ima wanda yake aka tsammanin ta to kace kai ku daga godiyarka ga Allah daga godiyarka ga Allah za ka yi abu kaza kamar alal misali kace daga godiyarka ga Allah albashinka idan ya zo na wannan watan 50% rabi ga baki ɗaya za ka je ka bayar da shi sadaka za ka je ka raba wa mabukata ko kuma ka ce yau duk cinikin da aka yi a kasuwa za ka raba shi fi sabilillah ko kuma ka ce kai ku ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka kai ku za ka yi ƙoƙari lokacin wato sallar walha ba za ka bar sallar walha wannan daban yake da bakance bakance ba a so a yi amma irin wannan ana so saboda wato faruwa wato aiki da wannan ayar ne zamantowa cikin masu godiya ga Allah bakance shine kace Allah in kai min kaza ni kuma zan maka kaza domin ka kafa ma Allah sharadi wato ba za ka yi ma Allah ba sai yayi maka shi yasa aka ce wannan ai murowaci ta hanyar nan ake samu ya fito da wani abu domin ya ce ba zai yi sadakar ba ko ba zai yi kyautar ba sai Allah ya yi masa wannan ba murowaci ba ne rowa nau'i ne na rowa to shi yasa ba a son yin wannan ba a son yin bakance don haka in ma mutum ya yi bakance ya warware shi ya yi masa kafara da kafarar rantsuwa don ya daina amma kuma duk da ba a so a yi idan mutum ya yi wajibi ne ya cika shi yufuna bin nadr kamar yadda Allah ya sifanta su suna cika bakance da suka yi amma wannan ba bakance bane wannan hidakul wato hidakul shukr ne samar da godiya ala tajaddid ni'ma akan sabuwar ni'ima da ta zo ma mutum to wannan ana so kuma yana daga cikin kyautata mu'amala da Allah kuma wannan ya nuna mana kamar yadda na ambata zahirin ayar ya nuna godiyar ni'imar Allah shine bautarsa ka bauta masa shine gode ma Allah shi Allah ba zuwa za ka yi kace za ka yi masa waƙe ba dan ba za ka yi ba Allah da abin da ya yabi kansa ba ba za ka yi ba Allah fiye da yadda za ka karanta ayoyinsa na alƙur'ani ba za ka taɓa yabon Allah da tasbihi fiye da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya yi masa tasbihi ba saboda haka godiya ga Allah shine ka kyautata bauta a gare shi kuma ka yi amfani da wannan ni'imar da ya yi maka wajen abin da zai kai ya zuwa ga yardarsa ba ka yi amfani da ita wajen saɓo ba kun san abin takaici waɗansu yayin da suka samu sabuwar ni'ima lokacin nan suke wani sabon saƙo saɓon da da ba ka yi to in ni'ima ta zo haka za ka ga sun fare shi mutum bai taɓa tsammanin zai mallaki biliyan ba yayin da ya ga akawun ɗinsa sun kai zero ɗin nan har tara ya samu biliyan to sai ya zamanto abokansa sun canza ya idan ana ganinsa da mutane ne wanda suke haɗuwa a masallaci yanzu a'a waɗansu daban suke haɗuwa da su wata rayuwa daban za ka ga ya fara in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya basa zaman kasar ba ya zamanto da godiya ne ga ni'imar Allah to haƙiƙa wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'ima ya cancanta ya zamanto mai kyautata bauta ga Allah saboda babu mai ikon yi maka wannan ni'ima in ba Allah ba mun karanta wa ma qadarullah an karanta to sannan Allah ta'ala yake wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta su girmama shi wato ba su yayin da suka yi shirka da wanda suka hada Allah da wanin sa haƙiƙa ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba tunda gashi Allah ya faɗa mana yace Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wa kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ard to sannan kuma suka mayar da Allah daidai da wato iyayen gidi wanda ba su halicci komai ba kuma ba su da mallakar komai a cikin sama ma yamlikuna min qitmir ba su da mallakar ko da wannan ganyen ne da yake lulluɓe ɓawon dabino amma duk da haka wato suke mayar da su daidai da Allah to ba su ga girman Allah yanda ya cancanta a ga girmansa ba to Allah girma gare shi kuma waɗanda suka yi shirka da Allah haƙiƙa ba su san girman Allah ba sannan Allah ya ce wal ardu jami'a ita fa ƙasa dukkaninta qabdatuhu yawmal qiyama damƙasace ranar alƙasa da abin da ke cikinta bi ma'ana za ta zamanto ta narke a cikin tsar Allah dukkan tasarrufi da take cikin ƙasa ya tsaya tsak Allah ya rike ta da ƙarfinsa da damƙasa kamar yanda in ka damƙi abu babu wani motsi da shi ya tsaya yayi sukuni yayi kawai to haka ƙasa za ta zamanto dangane da girman dangane da abin da zai kasance na ikon Allah ranar tashin alkiyama Allah wannan kuma wannan damƙa sifa ce ta haƙiƙa da Allah madaukakin sarki shi ya san sifantuwarsa da yaya zai damƙi ƙasa duniya da kake ganinta yaya Allah zai damƙe ta haƙiƙatan amma Allah ya faɗa kuma mun gaskata wassamawatu matwiyatun biyamini sammai kuma abin naɗe su ne da damansa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kilta yadayhi yamin dukkan hannuwan Allah biyu dama ne Allah ba shi da hagu amma Allah yana da dama to damansa za ka naɗe sammai sammai din nan za a naɗe su wato gabaki ɗaya ranar tashin alkiyama yanda muke ganin tsarin universe din zai tawarwatsi zai tawarwatsi ya zamanto ba ka ganin sa yanda yake kama za a naɗe ta ƙasa ga Allah zai dinke kuma ba wai mala'iku ne za su yi wannan ba Allah jalla wa ala da ƙarfin kudurarsa haka zai naɗe ƙasa kamar yadda ake naɗe takarda yawma natwi as-samaa'a ka tayyi sijilli lil kutub ranar da muke naɗe sama kamar yadda ake naɗe takarda kun san yadda takarda take yadda za a naɗe ta yayin da ake rubuta wasiƙa ko annan naɗe ta to haka Allah yace ranar da muke naɗe sama kamar yadda wato mai rubutu yake naɗewar littafi kama bada'na awwala khalqin mu'id kuma yadda muka faru farkon halitta haka zamu dawo da halitta subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka amma yushrikun da barin abinda suke yin tarayya da shi wato wannan sifar tana daga cikin abin da yake zai faru ranar alkiyama da Allah ya gaya mana ya zo a hadisin Abi Huraira cewa Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki zai yaqbidu Allahu al-ard Allah zai danki ƙasa wa yaqbidu as-samawati bi yaminihi kuma ya naɗe sammai da damansa kuma ya ƙul sannan ya ce ana al-malik ni ne sarki aina mulukul ard ina sarakunan ƙasa wannan hadisin yana cikin Bukhari kuma yana daga cikin mazahir abubuwa da za su bayyana ranar tashin alkiyama to in ka tsaya ka duba ka ga mu a cikin halittar Allah ba koman komai bane ba koman komai bane to wannan ba zai tabbata a gare mu ba sai ranar tashin alkiyama ta baki daya sammai din da abin da ke cikin su Allah zai naɗe shi wato wannan jajibiyar da ake nita gravity ranar babu ita kuma waɗannan abubuwa duk ba fararru bane ba Allah ne ya fare su ba kamar ba su suka yi kansu ba ba su suka yi kansu ba shi yasa hatta lissafin physics ya nuna kan cewa duk tafiyar duk fa'in da wannan halittar ta Allah sararin samaniya universe din nan take tafiya take faruwa kamar yadda Allah ta'ala yake was-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un sama mun gina ta da ƙarfi kuma mu masu yalwatawa ne masu godawa ne an ce sama tafiya take tsayi an ce wannan tafiyar ba ila ma la nihaya ba al-lissafi sun yi lissafi a kuma lokacin da zai zo kuma sai ta kwana ta dawo ta haɗe kamar yanda Allah daga farko da a haɗa take annas samawati wal ardi kanata ratqan fa fatahnahuma Allah yace muka fasa su haka kuma za ta dawo ta haɗe kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yanda muka fara farkon halitta haka za mu dawo to mu waɗannan sai dai ishara daga fadin Allah jalla wa ala amma sanin yadda hakikanin abin da yi wannan al'amari sai ya zo to shi yasa Allah ya sifanta abubuwan da za su faru na wannan lokaci da kan cewa al-faza'ul akbar la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mafi girma ba zai sa su da ciki ba domin babu razani irin wannan kaga mutane watara nasa sukara kaga mutane suna cikin maye wama hum bi sukara ba a cikin maye suke ba lakinna azaballahi shadid azabar Allah ce tai kadari shi yasa muke roƙon Allah muke cewa Allah ka amintar da mu daga wannan tashin hankali da albarkar alqur'ani domin shi alqur'ani yana sanya wato ira a wuraren tashin hankali a kabari alqur'ani yana zamantowa tsira yayin da mala'ikun azaba suka zo suratu tabaraka suratul mulk ita ce Allah zai sa ta zamanto yar gadi ga mamaci duk mala'ikun azaba suka zo za su danke shi suke ba su da takarfi zuwa gare shi suka zo ta kansa ta kafarsa ta tsakiyarsa suratul mulk suke hanawa saboda haka alqur'ani yana bada aminci a kabari haka yana bada aminci a tashin alkiyama a lokacin tsanani da tashin hankali saboda haka kada mu rabu da alqur'ani waɗanda daga cikinmu har yanzu suke ta kokari idan karatun alqur'ani ladan su double ne da ladan wahalar kuma ladan karatun alqur'ani kar su gajiya su ci gaba yafi musu je su ta karatun whatsapp musu ta duba pejinan tiktok karanta kana shan wahalar yafi lokaci da wannan wahalar sai kaga Allah madaukakin sarki ya sanya ka kuma kana karatun tiryan sai ka zamanto kana cikin sahun mala'iku al-kiram as-safara al-kiram al-barara Allah ya hada mu tare da shi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin mu rufe karatunmu da addu'a akwai sanarwa akwai rediyon jigawa suna sanya wannan karatu da ake yi daga karfe 1 zuwa karfe 2 na rana da kuma RCN Horizon da dutse ita kuma daga 10 zuwa 11 na dare wanda ɗaukan nauyin Honorable Baharuddin Abubakar Gwaram Allah ya saka masa da alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نرقك تجيك ما غباتن مو لكذا الجنه مقومس لك بامو تشكوا ده ايماني اوكي ار اومو sariya har su Umar da Allah ya mata rasuwa jiya muna roƙon Allah ka gafarta mata Allah ka sanya aljanna makomarta Allah ka kyauta bayanta Allah ka jibinci zuriyarta Allah ka sanya aljanna makomarta Allah abinda kake ba ma bayinka da suka mutu cina suna cikin azumi a cikin watan Ramadan Allah ka bata akwai sirkin Alhaji Sadi Godiya shi ma ya rasu jiya da daddare an yi jana'izar sa dazu muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka tayar da shi a cikin masu azumi Allah abinda kake ba ma wanda suka mutu a cikin wannan wata suna azumi Allah ka bashi akwai wanda mahaifiyarsa ta kare kuma za a yi ma yarsa tiyatar TF muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya akwai dan uwanmu Malam Nafi'u Baba Ahmed da yake fama da jinya muna roƙonka Allah ka inganta masa lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya da wani bawan Allah da bashi da lafiya shi ma da ya wasiya sai masa addu'a Allah ka bashi lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya neman addu'a akan al'amuransu muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba su biyan bukata Allah ka ba su tsari da kariya daga gare ka Allah ka yassare mana al'amuranmu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah waɗanda suka ɗauki makami a kanmu muna roƙonka Allah ka yi mana maganinsu Allah sharri da ake nema da aiwatar da shari'a a wannan ƙasa tamu muna roƙonka Allah ka yi mana maganin wannan sharri dukkan wanda suke ƙoƙarin yaƙi da aiwatar da shari'ar musulunci a wannan ƙasa tamu Allah ka ba dun Allah muna roƙonka Allah ka fi ƙarfinsu Allah ka kare ƙarfinsu Allah ka ba su nasara a kan abin da suke so su cimma Allah ka isar mana Allah ka ije mana sharrinsu Allah ka isar mana sharrinsu Allah ka maganta mana mummunan nufin da suke yi a kanmu da a kan wannan ƙasa tamu da a kan musulmin wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu Allah muna roƙonka ka ba mu addinin musulunci izza a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu shari'ar musulunci izza a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu arziki da wadata shugabannin ƙasarmu Allah ka yi musu jagora Allah ka shiryar da su ya zuwa ga saukar da amanar da ka ɗora musu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kyautata ma bayinka Allah ka taimaki jami'an tsaronmu Allah alƙalanmu Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci Allah muna roƙonka ƴan kasuwanmu Allah ka saukar da rahama da salala a gare su Allah ka sanya jin kai da tausayi a cikin zukatansu Allah ka yaye mana hauhawar farashi Allah ka yaye mana tsanani da dukkan wahalhalu da ake ciki ƴan uwa masu neman aure Allah ka yassare musu ƴan uwa maza da mata waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ka haɗa su da mutanen kirki maza Allah ka haɗa su da matan kirki mata Allah ka haɗa su da mutanen kirki Allah waɗanda kuma suke neman aiki muna roƙonka Allah ka ba su Allah ka buɗe musu ƙofofin falalarka اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين